Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu kai tsaye da kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 11 ga watan Afrilun shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu. Amma kamar mu tsunduma a cikin shirye-shiryen namu, Hadiza ba mu kana labarai.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta tuhumi mutumin da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar internet WikiLeaks, Julian Assange, da laifin hada baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta, inda ta zarge shi da taimakawa tsohon jami'in sojan ayyukan leken asiri Chelsea Manning. Sojojin kasar Sudan sun habarar da gwamnatin shugaban kasar Umar al-Bashir bayan watanni na zanga-zangar da suka yi a kan mulkinsa da ya yi na shekara 30. A wata sanarwa ta kasa da kasa a yau Alhamis, ministan tsaron kasar Sudan Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf.
To duk a cikin shirye-shiryen namu, muna dauke da kuma rahoto akan damke wani mai hankoran kare yancin bil'adama da aka yi a jamhuriyar Niger.
Duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa, to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu saman shi. Wannan shine babban darasin ina tsammanin da ya kamata kowa ya yi.
Kamar yadda kuka ji a kanin labarai, za kuma ku ji cewar daddan shugaban kasar a Sudan ta Arewa Umar al-Bashir ya yi murabus.
Rahotanni sun ce hukumomi sun rufe babban filin saukar jiragen sama, sun kuma kama jami'ai da shugabannin sojoji da aka yi imanin masu goyon bayan Umar al-Bashir ne.
Daga bisani kuma, Hawwa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta tuhumi mutumin da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar internet WikiLeaks, Julian Assange, da laifin hada baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta, inda ta zarge shi da taimakawa tsohon jami'in sojan ayyukan leken asiri Chelsea Manning da fallasa bayanan sirri. A cikin tuhumar an bayyana cewa a watan Maris shekara ta 2010, Assange ya hada baki da Chelsea Manning suka saci hanyar kutsawa rumbun kwamfuta da ake ajiye bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da Birtaniya ta kama Assange yau Alhamis, mataki na baya-bayan nan da ake yi da ya shafi harkokin shari'a na tsawon shekara 7. Assange ya fake a ofishin jakadancin Ecuador tun shekara ta 2012 domin gudun kada a ta sake yarsa zuwa Sweden, inda ake tuhumarsa da laifin fyaɗe. Daga baya, Sweden ta janye tuhumar da take yi mashi, amma ya ci gaba da zama a ofishin jakadancin domin gudun kada Birtaniya ta sake yarsa zuwa Amurka dangane da bayanan sirrin gwamnati da dandalin WikiLeaks ya wallafa. Sojojin kasar Sudan sun hamɓarar da gwamnatin shugaban kasar Umar al-Bashir bayan watanni na zanga-zangar da suka yi a kan mulkinsa da ya yi na shekara 30. A wata sanarwa ta ƙasa da ƙasa a yau Alhamis, ministan tsaron kasar Sudan Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya ce an kama shugaba al-Bashir kuma ana ajiye da shi a wani wuri mai tsaro. Ya ce sojojin sun yi kira ga dokar ta ɓaci kuma ta kafa kwamitin don gudanar da mulkin na tsawon shekara 2. Ya kuma ƙara da cewa an rusa dukkan gwamnatocin jihohin. Da farko wani sojan Sudan ya fada wa muryar Amurka da cewa ana tsare da Al-Bashir dan shekara 75 a gidansa. Bisa ga cewarsa, shugaban siyasa suna tattaunawa ne don kafa gwamnatin rikon kwarya. Dubban mutane sun shiga titunan birnin Khartoum a yau Alhamis, suna shagali da raye-raye da kuma waƙoƙi akan hambarar shugaban. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kotun kundin tsarin mulki ta Korea ta Arewa ta soke wata tsohuwar doka ta haramta zubar da ciki da aka kafa shekara 65 da suka shige. A wata sanarwa ta tarihi da aka yi yau Alhamis, babbar kotun kasar ta bayyana cewa dokar ta tauye yancin mata na yi wa kansu zaɓe. Karkashin wannan hukuncin da kotun ta yanke, da ya samu goyon bayan alkali 7, biyu kuma suka nuna kin amincewa ba tare da wata makawa ba, za a soke dokar ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 2021, sai da in 'yan majalisar sun gabatar da wani kuduri zai janye sharaɗan sannu a hankali. Hukuncin na yau Alhamis ya biyo bayan ɗaukaka ƙarar da wani likita ya yi, wanda aka tuhumar da zubar da ciki kusan 70 ba bisa ƙa'ida ba. Kotun tsarin mulki ta goyi bayan dokar a wani hukunci da ta yanke a shekarar 2012. Dokar hana zubar da ciki ta kasar Korea ta Kudu ta kasance ɗaya daga cikin mafi tsanani a kasashen da suka ci gaba na duniya. Mace tana iya fuskantar ɗaurin shekara ɗaya idan ta zubar da ciki, yayin da likitan kuma yake iya fuskantar ɗaurin shekara biyu idan ya zubar da ciki. Dokar ta ba da izinin zubar da ciki ne kawai idan mace ta samu ciki ta hanyar fyaɗe ko cuta mai illa, ko kuma lokacin da lafiyarta ta take cikin haɗari. A yau Alhamis, shugaban kasashen tarayyar Turai suka amince su ba Birtaniya zuwa 31 ga watan Oktoba don su fita daga tattalin arzikin yankin. Yawancin lokaci ya zo ne bayan shugabannin Birtaniya sun kasa amincewa kan yadda za a yi ficewar don tun farko ya kamata a yi ranar 29 ga watan Maris. Wannan ya zo ne akalla a yanzu ya kawar da matsalar ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba, kuma tattalin arzikin da take tare da shi ba. Prime Minister Birtaniya Theresa May da kuma tawagar tattaunawa da kuma wakilin kungiyar tarayyar Turai sun cima matsaya ba tare da sharaɗan ficewar Birtaniya ba, sai dai tilas majalisar Birtaniya ta amince da shi. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu zai ci gaba da zama kan kujerarsa a karo na 5 bayan da abokin takararsa Benny Gantz ya amince da shan kaye a zaben da aka gudanar na 'yan majalisun kasar. Bayan da aka kirga duka kuri'un zaben, jam'iyyar Netanyahu ta CLP da ta Gantz na BWP dukkaninsu sun samu kujera 35, amma jam'iyyar Netanyahu da jam'iyyun haɗakar masu ra'ayin mazanjiya suna hasashen cewa lokacin da aka kammala kidayar kuri'an baki ɗaya za su samu kujeru 65 cikin majalisar mai kujera 120, kuma shugaban ƙasa Reuven Rivlin zai sake neman Netanyahu ya ƙara haɗa gwamnati. Ana sa ran za a fitar da sakamakon ƙarshen yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a shafinsa na Twitter cewa ya yi magana da Netanyahu kuma ya yi masa murnar lashe zaɓe. Haka kuma Amurka tana tare da shi, dama mutanen Isra'ila.
To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda hukumomi ke rike da wani matashi mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Litera, wanda ya daɗe yana sukan lamarin gwamnatin ƙasar ta Muhammad Yusuf. Sulaiman Munu Barma ya haɗa mana rahoto dangane da hakan.
Wani jirgin saman kamfanin Ethiopian da ya sauka birnin Yamai a yammacin jiya ne ya zo da Litera hannunsa ɗaure da ankwar. kuma a take jami'an tsaro suka fice da shi zuwa ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya. Alkali mai tuhuma Procureur de la République Shaibu Sauna ya gaya wa muryar Amurka cewa Alitera na fuskantar wasu tarin zarge-zarge da suka hada da tunzala jama'a don gudanar da taron tayar da bore dauke da makamai da nufin bijirewa hukuma da yunkurin tayar da zaune tsaye hada da neman haddasa fitina a tsakanin 'yan kasa sai barazanar kisan kai. Wannan dan taliki da ya shafa shekaru sama da 20 a kasar Amurka ya yi kaurin suna wajen sukar lamirin gwamnatin Isu Muhammadu ta hanyar sakonnin da yake aikawa a shafukan sada zumunta kamar haka.
Alitera gamna, gamna, trofe tro, mutane sun dunsu mamadi sun dai gaban wani aku, yaya ne wannan?
A ra'ayin Adamu Manzo na jam'iyyar PENDES tarayya, halin da Alitera ya tsinci kansa ciki a yau ya isa abin ishara.
Duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa, to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu saman shi. Wannan shine babban darasin ina tsammanin da ya kamata kowa ya rige.
Sai dai a nasu bangare magoya bayan jam'iyyar Model Lumana irin su Bana Ibrahim na ganin matakin hukumomin na Nijar tamkar keta haƙƙin dan adam
abu ne da ya kamata mu yi Allah wa daidai shi. Tunda dai kwasan Alitera kwasan da matsayin su yana cikin wa'anda ke Allah waddai da wanga milki na Muhammadu Yusufu, wa'anda ke kokarin ganin cewa Niger ta dawo bisa kan tafarkin demokradiya. To ko ka so Ali ko ka so shi, abin da ya wakana dai ba abu bane ba da ya kamata ka ji dadin shi.
Shin koya masanan doka ke kallon matakin tsokeyar Alitera zuwa gida? Dr. Abubakar Ahmad Hassan shine shugaban kungiyar masanan doka a nan Niger.
Ai shi wannan mutum Dabor dan Niger ne, kuma bisa laihin da aka tura masu Amerika da cewa umbus ta gaba hujjoji takamammu, inda bisa kan wannan ne aka maido shi aka turo keye shi gida ya zo ya gurhana gaban kotu ya wanke kanshi game da zargin da kasar shi take mishi, wato ba za shi ba. Kuma shi bisa wannan abubuwan akwai sharadi, wato in ya zamanto an tabbata da cewa wanda ake zarga da yayi laihi, in aka maiko shi da kasar da ake tuhuma shi da laihi a musgunta mushi game da hakkin shi na dan adam, kuma ma babu wani barazanar labar da ran shi kenan.
Bayan shafe daren jiya Laraba a ofishin hukumar 'yan sandan feji, Alitera ya bakunci gidan yarin Filinge da ke a nisan kilomita sama da 170 a ɗazu da hantsi. Kafin a tuso kiyarsa zuwa Nijar, wannan dan taliki ya shafi makonni a wani gidan yarin Amurka sakamakon rashin mallakar takardun izinin zama a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma daga jamhuriyar ta Nijar, sai kuma kasar Sudan, inda rahotanni ke bayyana cewar shugaban kasar Umar al-Bashir ya yi murabus karkashin matsayin lambar sojoji. Abokin aikin mu Sarafilu Hashim Gumel ya hada mana rahoto na musamman akan wannan.
Wata majiyar garandunan sojojin Sudan ta faɗa wa muryar Amurka cewa an yi wa shugaban ƙasa Umar al-Bashir ɗaurin talala, yayin da sojoji da shugabannin siyasa ke tattauna yadda za su yi sauyin gwamnati. Rahotanni sun ce hukumomi sun rufe babban filin saukar jiragen sama, sun kuma kama jami'ai da shugabannin sojoji da aka yi imanin masu goyon bayan Umar al-Bashir ne. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya fitar da rahoton da ke cewa sojojin Sudan sun afkawa headquarter jam'iyyar al-Bashir ta NCP. Ya zuwa yanzu dai mai magana da yawun jam'iyyar bai amsa wa muryar Amurka ba kan wannan batu. Dabban masu zanga-zanga sun fito kan tituna a Khartoum suna murna suna faɗin cewa suna goyon bayan sojoji. Fatima na daga cikin masu zanga-zangar kuma ta aji ƴaƴanta kan bakin titi yayin da motoci ke ta busa ƙararrawar mota domin nuna goyon bayan su. Ta ce su ba ɓeraye ba ne kamar yadda gwamnati ta musulta masu zanga-zangar, su zakuna ne kuma ba za su bar kan titi ba har sai sun ji sanarwar da jami'an sojoji za su yi. Tabbacin cewa an sauke shugaban mai shekaru 75 na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da gidan talabijin mallakar gwamnatin Sudan ya sanar da cewa sojoji za su yi wata muhimmiyar sanarwa. waƙoƙin kishin ƙasa kenan da ake ta sakawa a gidan talabijin da rediyo yayin da 'yan ƙasar ke jiran sanarwar da za a yi. Rundunar sojoji sun ajiye dakarunsu a wasu yankuna masu muhimmanci a birnin, ciki har da ma'aikatar tsaro inda masu zanga-zangan ke zaman dirshin tun ranar Asabar. Ana kyauta da tsammanin mutanen da ke goyon bayan shugaban ƙasar Sudan za su yi zanga-zangarsu a yau Alhamis, amma hukumar tsaron Sudan ta ƙi ba su izinin yin gangamin. Alamar juyin mulki ta farko ta zo ne lokacin da sojoji suka yi arangama da jami'an tsaron gwamnati da aka aika su tarwatsa zanga-zanga. Tun ranar 19 ga watan Disamba ne aka fara gudanar da zanga-zanga kan ƙarancin abinci da man fetur, daga nan kuma ta koma ta neman shugaba Al-Bashir ya sauka daga kan mulki.
To a gaida Sarfilu Hashin Gumel da wannan rahoto. Masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita, wadda take shafar yanayin girmansu, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai tabin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome.
Idan aka ce syndrome a likitance, abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhadu a wuri daya, ba za a ware su a kira su da sunan cuta daya. To in an tara su wuri daya sai a kira su da sunan syndrome. A shi kuma Downs din an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan. Kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta, wato kwayoyin gado. Kowane dan adam yana da kwayoyin halitta guda 46, zai gaji 23 daga wurin mahaifi, 23 daga wurin mahaifiya. Idan sun hadu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a hade. Shi wannan Down syndrome, kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu, wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu, sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu. Kenan idan ka tara gaba ɗaya kwayoyin halitta maimakon 46, sai mutum ya kasance yana da 47. A wani lokacin kuma ba gaba ɗaya bane aka samu ƙarin guda ɗayan, ballin wani ne ya ƙaru a kai. Saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne, to amma ɗaya daga cikin na 21 nan yana da wani balli ƙari a kai. Saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta, duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da kwayoyin halitta.
Ko menene ke kawo hakan?
Yadda kwayayen halitta suke, kamar yadda ne bayani a baya, kafin a samu ɗa, kwai na ɓangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23, namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46, sai ta rarrabu yadda za ta koma ɓangare ɗaya 23, ɓangare ɗaya 23. To a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba, sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23, ɗayan kuma ya zama 22, ko kuma balli na ɗayan ɓangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin ɗin da ake magana na 21 ɗin nan, sai zama kenan 23 ne da ɗori. To idan an samu wannan daga ɓangaren mahaifiya ko kuma daga ɓangaren mahaifi, to kuma ya haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau, to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46, amma da dan kari akai.
To likita, menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome?
To mafi yawancin alamominta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta danyi round kenan, abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kunnan su yawanci yayo kasa-kasa sosai, sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin yayi fadi, sai ya kasance karan hancin maimakon ya daga kwanta haka kuma yayi fadi, sai ya zama idan su shi ma yana da wani dan canji da ake ganewa. Sannan akan su akan samu kiyasu maimakon ta zama tana dan tsiniya ta yi fadi. Akan ga da yawa daga cikin su bayan wuyan su za a ga kamar kitse ya taru sosai haka, fatar wurin ta yi yawa. Sannan kuma yawancin su suna kasancewa koda daga gidan da suka fito, mutanen gidan dogaye ne, za a ga su suna da dan gajarta. Sannan ba su da karfin jiki haka. Sannan kuma yatsun su za a ga yawanci yan gajajjeru ne haka, masu dan kauri. Sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa Simeon Chris. Waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani, wanda da ka gani za ka ga cewa wannan wala Allah Downs ne. Bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi bane.
Cutar tana daukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja?
A lokacin da aka samu juna biyu, tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga. Duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu.
Akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs ne?
Akwai gwaji da ake yi, abinda ake cewa chromosomal study. Abinda ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes, za a duba su. Idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne, amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma akan shi. Wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike, shine za a tabbatar da cewa wannan wannan Down syndrome ne.
To likita, akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta Downs?
Abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa, saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba. Sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewa irin waɗannan matsalolin kamar Down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka yi kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu, musamman iyaye mata wanda suka haura shekara 35, yawanci an fi samun irin wannan. Amma akan samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan. Kuma idan aka haifi yaro ɗaya da Down syndrome, to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani ɗan wanshi shi ma da cutar Down syndrome.
Halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa?
Tana shafar abubuwa da dama. Na ɗaya tana shafar hankalinsu, da yawa akan ɗan samu ragin hankali. Sannan takan shafi zuciyarsu, takan shafi, mun taɓa yin maganar jandis misali, sukan samu jandis an haife su ɗin nan, saboda kasancewar jikinsu ba ƙwari, tsokokin jikin ba ƙwari, sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi, sukan samu matsala da abinda ake cewa thyroid hormone, yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba, saboda haka suna samun matsaloli da dama. Sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hanji da ciki, saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba.
Koda a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba, shin zai iya warkewa? Zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala?
A'a, ba a warkewa, saboda kwaya ce ta kwayar halitta. Saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala. Sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu, ana iya musu magungunan. Misali idan zuciya tana da matsala, za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar. Idan suna da matsala yan hanji ko ciki, ana iya yin wannan aiki. Wanda suke da matsalar sinadarin thyroxin nan da babu, ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau. A makaranta yawanci akan ware su, suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su, cewa suna da wata bukata ta musamman. Saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba. Akan koya musu yadda za su rayu, yadda za su koyi sana'a da sauransu. Akwai ƴan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa, kusan za a ce rayuwa mai kyau, wasu mawaka ne, wasu ƴan film da sauransu, akwai irin waɗannan mutane.
To likita, tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar, yaya ya kamata ta kula da shi?
To abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa, a duba, a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Down syndrome. Misali, a duba zuciyar, a tabbatar cewa idan da matsala a dauki mataki, a gwada irin sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala, sai a yi maganin waɗannan abubuwan. Saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika, sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su, da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs, musamman ma a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya muna da ƙarancin alƙaluma, ba wai akan Down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka, saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je register ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar. Amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je, zaka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zan iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Talawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar, da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko ya fito daga sardaunin matasan Kandilwa, Bukar Baƙo da babansu Ishaka da Yaquba, sun ce baki ɗaya, ya Allah, mun tuba, ka kawo muna ƙarshen masifar da muke fama da ita. Na fara wannan kalamin ne saboda jihar mu ta Difa, irin matsalolin da muke fama da su. Ina kira ga shugaban Niger da Najeriya su tashi da kwana, in ba haka ba wannan kashe-kashen za su wuce gona da iri. Ubangiji Allah ya kawo mana sauki da zaman lafiya, baki ɗaya, amin summa amin. Sai kuma saƙo da ga Muhammad da mai kayan miya Orgi Quarters Gombe, ya ce Allah ya sa kudaden da aka ware wa 'yan gudun hijira da ke jihar Zamfara ya amfani wanda rikicin ya shafa, ba wai 'yan siyasa ba. Sai kuma sako daga Ali Abdullahi Doron Baga, ya ce Allah ya sa hambar shugaban Umar Albashir shi ne ƙarshen mulkin kama ƙarya a ƙasar Sudan, da fata sojojin da suka yi juyin mulkin za su gudanar da zaɓe ba tare da ɓata lokaci ba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Nasiru Kainu Hadejia, ya ce Umar Albashir, Bashir, kai haƙuri kawai, an gashi da kai.
To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiƙun masu sauraro. Amma kamin mu kammala shirin namu, bari mu ba ku labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Katar shari'ar Amurka ta tuhumi mutumin da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar internet WikiLeaks, Julian Assange, da laifin haɗa baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta, inda ta zarge shi da taimakawa tsohon jami'in sojan ayyukan leƙen asiri Chelsea Manning da fallasan bayanin sirri. A cikin tuhumar an bayyana cewa a watan Maris shekara ta 2010, Assange ya haɗa baki da Chelsea Manning, suka saci hanyar kutsawan rumbun kwamfuta da ake ajiye bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da Birtaniya ta kama Assange yau Alhamis, mataki na baya-bayan nan da ake yi da ya shafi harkokin shari'a na tsawon shekara 7. Sojojin ƙasar Sudan sun hambarar da gwamnatin shugaban ƙasar Umar Albashir bayan watanni na zanga-zanga da suka yi a kan mulkinsa da ya yi na shekara 30.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, da shi kuma wanda ya haɗa ya kuma ba da umarni, Tadi Abaje, sai injiniyanmu na yau Sidrak Franklin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku huta lafiya, sai a zauna ga shirin yau da gobe.